بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنتون دا أنت فوقك يك فوقك تبتلي شيء ودي حتى يشروا سنة تداو تبتلي شيء ودي دوان دا أنت فارق فوقك تودي دشي يشروا تكو kamar yanda gabatarwa ta gabata mun haɗu a nan din saboda munasaba na taya ɗan uwanmu Malam Idris Abubakar murna na samun ƙaruwa ce na aure. Muna fatan Allah ta'ala ya sa albarka a cikin auren. Jiya mun yi karatun walima da daddare, yau ma kuwa muna yin karatu wanda ya shafi iyaye mata. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ji. Zan ɗan yi magana ne akan muhimmancin zikiri, wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Na sani duk lokacin da aka tara mata yawanci ana magana ne akan abin da ya shafi matan zalla, da kuma abin da ya shafi mazan ma ya shafi matan. Shi ya sa na ɗauko wannan maudu'in, saboda zai amfane mu gaba ɗaya, kuma abu ne wanda bai da wahalan yi sai dai shaitan ya hana mutum. Ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshi dukkan addinin musulunci gaba ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Duniya shirme ce, abin da ke cikinta shirme ne sai zikirin Allah da abin da ya jibici zikirin Allah, wato sai abubuwan da Ubangiji ta'ala ya shir'anta wanda ake bauta masa da su domin neman kusanci zuwa gare shi, ko kuma malami ko mai neman ilimi. Nan bayan da za a ce mutum ya rabu da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wadai ambatonsa a zuciya ya tina shi da tina girmansa, ko kuma tina shi lokacin da ya ce a yi a yi da lokacin da ya ce a bari a bari, ko kuma ambatonsa a harshe wanda ake zikirin da wasu kalmomi wanda shari'a ta shar'anta. Wani ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullah, abubuwa na shari'a suna da yawa, wani kofa zan rike, wani babi zan rike, sai ta la yazalu lisanu ka raqaba min zikrillah, kada harshen kai gushe yana danye daga ambaton Allah. Ka kare sa wasu nafi'ili ba ka iya yi, ba ka iya qiyamul layli, ba ka iya azumi na nafila, ba ka iya sadaka saboda ba ka da shi, to ka jizinci ambaton Ubangiji subhanahu wataala zai cike maka wannan gurbi. In dai kullum kana cikin zikirin Allah, to kuma babu wanda ya fi ka aikin lada sai wanda yake yin irin abin da kake yi. Talakawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo kuka zuwa ga manzala sassama na abin da ke tsakaninsu da mawadata, ko kuma fadalan da suke ganin mawadata sun fi su da shi. Sai suka kawo kukansu ko za su samu mafita, suka ce, ya Rasulallah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, yan abin nan masu kuɗi sun tafi da lada. Manzon sun ce, yaya haka? Sai suka ce, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatafaddaluna wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, suna sallah kamar yadda muke sallah, suna azumi kamar yadda muke azumi, amma suna yin sadaka da ragowan dukiyansu bayan bukatansu, mu kuma bamu da shi ballantana mu yi sadaka. Saboda haka kenan sun fi mu lada, da sababin su suna yin sadaka mu ko ba ma iya yi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ba zan nuna muku abun da idan kun yi shi za ku wato iso waɗanda suka rigaye ku ko babu wanda zai iya iso ku sai wanda ya irin wannan aikin da za ku yi. Sakwai suka ce a nuna mana manzo Allah sama ya ce duk bayan kowace sallah ku yi tasbihi 33 shine subhanallah, ku ce alhamdulillah 33, ku faɗi Allahu akbar 33, sai ku cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan kuka yi haka babu wanda zai kamo kula da sai wanda ya irin abin da kuka yi. Sai suka je suka dinga yi suna ta murna domin sun samu abin da zai cike musu gibi na sadakar da ba ta yi. Amma da tan masu kuɗin da suka ji labari su ma sai suka je suka wato dinga yin wannan aikin, suna ta wannan tasbihin da tahmidin da tasbihin. Idan suka gane sai suka sake dawowa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ƴan uwanmu mawadatan nan sun ji labarin abinda muke yi sun je suna yi, ko za su sake samun wata mafita? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan fadalan Allah ne yana bawa wanda ya ga dama. A ce ga kada arziki kuma ga kada zikirin Allah, kana ammatun Allah kuma kana da arziki, kana sadaka da dukiyanka, ba babu wani fakiri kuma da zai iya kamo ka da lada. Kenan wannan hadisi yana nuna mana idan mutum ya rasa wasu abubuwa da zai yi na ayyukan lada saboda bai da halin yi, to ai bai zai gagare shi ya ambaci Allah subhanahu wataala ba. Idan yana zikiri to zikirin zai cike masa wannan gurbi. Shi ko zikirin a harshe ake yin sa, a harshe ake yin sa. Shi yasa manzo sun ce la yazalu lisanuka rataba min zikrillah, harshenka ya motsa la ilaha illallah subhanallah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah da sauransu. Saboda haka wannan ko kana cikin wasu ayyuka za ka iya yi, ko girki kike za ki iya yi, ko tankade kike yi za ki iya yi, ko yanka kucewa kike yi za ki iya yi, idan shara kike yi ma zai hana ki yin zikirin Allah ma. Duk abin da kike yi hannu ne yake yi ko kafa take yi, to ai harshe zai iya yi, zai iya aiki da wannan abu. Saboda haka ko tare da wannan abu, to idan mutum yana son ya ambaci Allah ta'ala babu wani uzuri da zai hana shi, ko da rashin lafiya ne inda ba wanda ya rike harshen ba, to mutum zai iya ya yi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. To ambaton Allah yana da fa'idodi da yawa. Fa'ida ta farko shine yana nuna cikan hankalin mutum. Duk wanda kaga ya shagala da ambaton Allah yana nuna kamalar hankalinsa, domin abu yana nuna cewa shi masoyin Allah ne. Jaraba suna cewa man ahabba shay'an akthara min dhikri, duk wanda yake son abu to zai yawaita ambatonsa. Idan mutum yana son abu za ka ga dukiransa akan abun ne. Idan kana son Allah subhanahu wataala, ko kina son Allah subhanahu wataala, za ki ci gaba da ambaton Allah, za ki yawaita ambaton Allah. Wannan yana nuna kamalan hankalin mutum. Ubangiji ta'ala ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Ubangiji ta'ala ya ce a cikin halittar sammai da ƙasai da abun da ke tsakanin su akwai ayoyi, alamu da suke nuna kuduran Ubangiji ta'ala, ikonsa da hikimarsa da girmansa da cancantan abauta masa. Amma ga mutane waɗanda suke masu hankali, masu hankali su suke gane wannan, su suke duba sama su gane girman Ubangiji ta'ala, su duba ƙasa su gane girman Ubangiji ta'ala, su duba halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ya ƙara musu ganin girman Ubangiji ta'ala da kusurinsa a zukatansu. To kamar an tambayi Allah ta'ala su wane ne masu hankalin, sai ya ce su ne wanda suke ambaton Allah a tsaye, suke ambaton Allah a zaune, suke ambaton Allah a kwance. Wato a kowane hali suna cikin zikirin Allah. In a tsaye ne zikiri suke yi, idan a zaune ne zikiri suke yi, in a kwance ne ma zikiri suke yi. Sannan suna tunani wajen halittar sammai da ƙasai, suna cewa a zukatansu ya Allah baka halicci wannan don ɓarna ba, ka halicce su ne sama da ƙasa domin su nuna hikimarka da ikonka da kamalarka. Ya Allah ka kiyamu daga azabar wutar jahannama. To a sai masu hankali su ne masu shagala da ambaton Ubangiji subhanahu wataala dare da rana, a zaune a kwance a tsaye, a kowane hali suke suna ambaton Allah subhanahu wataala. Kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara zikiri. Wannan ita ce fa'ida ta farko, tana nuna kamalar hankalinka idan kana ambaton Allah subhanahu wataala. Sannan na biyu, sa'adi ne da zai tsira tarka kai daga azaban Allah. Duk wanda yake ambaton Allah subhanahu wataala, to Allah ta'ala zai tsira tarka shi daga azaba. Ma hadisi ya tabbata a musnad na Imam Ahmad, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabillahi min zikrillahi ta'ala. Dan adam bai aikata wani aiki ba wanda ya fi tseratar da shi daga azabar Allah kaman zikirin Allah. Ba wani aiki da za ka yi da zai tseratar da kai daga azabar Allah kaman ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yana hana wato ainihin shiga wuta. Sannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa mutum ya shiga aljanna. Kuma sau biyu ne na gafarta zunuban mutum gaba ɗaya, matuƙar bai gushe ba, kullum yana cikin zikiri. Ubangiji ta'ala ya ce, wazzakirina Allaha kathiran wazzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata, Allah ta'ala ya tana da musu gafaran zunubansu da kuma lada mai girma ita ce aljanna. Saboda duk masu ambaton Allah da yawa, Allah ta'ala yana gafarta musu, sannan kuma ya sa su a aljanna idan an yi tashi alkiyama. Sai ambaton Allah ta'ala sababi ne da zai sa mutum ya shiga aljanna. Sannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kariya ne daga shaitan. Idan bai shagaltar da kai kana yin abubuwa na sabon Allah ba, matuƙar zikirinka da kake yi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne, irin yadda manzon Allah sassuma ya yi ne, kana yin sa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi, da kuma karfin shaitan. Domin wanda baya zikirin Allah shi ne shaitan yake samu yana gasa a kansa. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce, wa man yashu an zikirin rahman nuqayyid lahu shaitanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya bijire wa ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ya ce za mu sanya masa shaitan ya zama shi ne abokinsa. Duk inda yake shaitan kadararren aljani zai zama yana tare da shi yana hana shi ayyukan alkhairi, saboda ya bijire wa ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ina sai wanda ko yaji zinci ambaton Allah, to shaitan ina ma zai zo, bai zai zo kusa da shi ba. Shi yasa duk abinda mutum zai aka ce irin bismillah, idan ka bismillah to shi ka kori shaitan. Idan ka zo cin abinci ka ce bismillah, to shaitan bai da rabo a wannan abincin. Idan ka zo ka sauke iyalin ka bismillah, shaitan bai da rabo a wannan. Duk abinda za ka yi muhimmi ka ce bismillah, ka fara da sunan Allah, to ka kori shaitan ne. Balle sana a ce kullum kuma kana subhanallahi, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah, da sauran dukkan nau'o'i na zikiri. Idan mutum yana cikin wannan, to ai shaitan bai yi sai zo kusa da shi ba. Amma matuƙar ya bijire wa ambaton Allah subhanahu wataala, to lallai ko shaitan yana ainihin tare da shi, shaitan zai hana shi ayyukan alkhairi, sannan shaitan kuma zai sa shi ya dinga ayyuka na sabon Allah. Saboda haka bijire wa ambaton Allah shi yake sa mutum ya zama wato shagalille wanda bai damu da abinda Allah ta'ala yake so ba, kuma yana son abinda Allah ta'ala baya so. Sannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mutum ya zama cikin walwala da farin ciki da nutsuwa a rayuwarsa gaba ɗaya. Kowace yana cikin daɗin rai, ko da wani abu ya ɓata masa rai zai ɗaga masa hankali ba, wannan abun ko ya ɓata masa rai zai tafi kuma. Take abu ya dame shi kuma yanzu kuma ya manta da abun gaba ɗaya. Saboda me? Saboda ya shagala da ambaton Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa ake samun irin wannan nutsuwa a rayuwarsa. Ubangiji ta'ala ya ce, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa da ambaton Allah. Ku saurara ku ji, zukata suna nutsuwa ne da ambaton Allah. Idan mutum yana son nutsuwa a rayuwarsa, ya zama yana da walwala a zuciyarsa, akwai farin ciki koyaushe a zuciyarsa, ya zama mai ambaton Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Kuma kaman ta irin waɗannan, idan mutum yana yi yana karatun alqur'ani, to zai zama sababi na wato ainihin walwalan zuciyarsa. Ya zama zuciyarsa ba ta cikin wato damuwa a kodayaushe kamar yadda wasu suke cikin kunci. Akwai wanda kullum cikin kunci yake a zuciyarsa, saboda ya bar ambaton Ubangiji ta'ala, yayi nesa da Allah sai Ubangiji Ta'ala sai ya jarrabe shi da ainihin kuncin zuciya, tunda zuciyan ba ta tina Allah, harshen baya ambaton Allah, to sai a shagaltar da shi da wani abu a zuciyansa wanda zai dinga tina shi, wanda zai dinga ambatonsa, wanda wannan abun kuma damuwa ne kuma ɓacin rai ne, saboda babu wani abu da ya cike wannan gurbin. Amma idan ambaton Allah Ta'ala da godiya wa Allah a zuciya da tina Allah da ambaton Allah a harshe, yana zuciyar mutum da harshen mutum, to ai zai cike masa gurbin duk wani abu wanda zai zo wanda yake mara kyau, wanda zai ɓata masa rai, wanda zai ɗaga masa hankali. Sannan yana daga cikin fa'idodin zikiri, idan kana yi Allah Ta'ala zai ambace ka, zai ambace ka a gaban mala'iku, ma'ana zai yabe ka kenan. Duk wanda yake ambaton Allah Ta'ala ai yabonsa yake yi, to Allah Ta'ala ko zai dinga yabonka, zai dinga ba mala'iku labarinka. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ce faskuruni azkurkum washkuru li wala takfurun, ku ambace ni zan dinga ambatonku, ku goje mini kar ku kuskuce mini. Idan kana yawan ambaton Allah Ta'ala, sai Allah Ta'ala ya dinga ambatonka yana yabonka, wani dan wani yana kaza, wani bawan Allah ne, wani mutumin kirki ne. Kaga ko koda a ce wani bawan Allah ne yau yake ambatonka yake yabonka a wajen bayin Allah, ai ka samu daraja balle tana Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Saboda shi yasa a zo a hadisi kudusi, man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu. Ka ambace Allah Ta'ala a sirrance, Allah Ta'ala sai ya ambace ka a sirrance, kamar yadda kake tuna Ubangiji Ta'ala, kake ambatonsa, kake neman kusanci da shi, kake ganin girmansa, to Allah Ta'ala bai zai manta da kai ba. Allah Ta'ala zai ambace ka idan ka je ka nuna girman Ubangiji Ta'ala, ka ambace Allah a cikin jama'a, Ubangiji Ta'ala kuma zai ambace ka a gaban mala'iku, wani dan wani, jikan wani, yana kaza yana kaza, a dinga faɗan ayyukanka na alkhairi. Wannan ya nuna kenan ka samu shiga wajen Ubangiji Ta'ala, Allah Ta'ala yana son ka. Nan idan mutum yana son Allah Ta'ala ya so shi, ya zama yana zikiri, wanda ka je yana yawan ambaton wani yana yabonsa aikin sai yake. To ballantana Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a ce yana ambatonka, yana son ka, yana wato ainihin yaba maka. To sai wato misalai na ainihin zikiri, da wani irin lafuza ake yin zikiri. Ana yin zikiri ne da lafuzan da suka zo a Alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum babu dama ya kirkiri nasa lafazin ya yi zikiri da shi, saboda lafuzan zikiri alfazu ne muta'abbadun biha, lafuza ne da ake bautawa Allah Ta'ala da su. Duk abun da yake na bautan Allah ne, to ba kai ne zaka fara shi ba, Allah Ta'ala ne yake tsara shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka ce yayi ba, za a biyar masa da wannan aikin. Saboda haka ambaton Allah Ta'ala, Ubangiji Ta'ala ya tsara yadda ake ambatonsa, manzon Allah sassama ya tsara yadda ake ambaton Allah Ta'ala. Dukkanin wani abu da za yi wa Allah Ta'ala zikiri da shi, to akwai yabo a cikinsa. Shi yasa ba a ambaton Allah da sunansa shi kadai, ku sai dinga cewa Allah Allah Allah, wannan bid'a ne, babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan ka ce Allah Allah ba abin da ka faɗa, sunan Allah ka ambata ba ka yi shi ba. Wanda duk lafuzan da suka zo, ko dai ka ce alhamdulillah, dukan yabo ya tabbata da Allah, ko ka ce subhanallah, ya tabbata ma Allah, ko ka ce Allahu akbar, Allah shi ne mafi girma, ko ka ce la ilaha illallah, ba mu ta da gaskiya sai Allah, ko ka ce la haula wala quwwata illa billah, ba ƙarfi ba tsara sai da taimakon Allah, ko ka ce astaghfirullah, ina neman gafaran Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Duk wani nau'i na zikiri da ya zo a Qur'ani ko hadisi yana kunshe da ma'anan yabawa Ubangiji Ta'ala. Idan ka ce Allah 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 kawai, ba abin da sunan kawai ka kira, ba baka yaba ba. Da wani mutum zai zo wanda yake da mutunci, misali kana jin ana jin nauyinsa, sai ka zo kana ta faɗan, misali a ce sunansa Ibrahim, sai ka cewa Ibrahim Ibrahim Ibrahim, to za a ji haushinka. Wani zai kube ka ma, wani zai kube ka, ba ka ce Ibrahim bawan Allah, Ibrahim mutumin kirki, Ibrahim yana da haƙuri. Kaga wannan ba wanda zai tare ka, ba wanda zai tare ka ya ce maka ka dina domin yabo ka ki ne. So da haka suna kawai bai isa ya zama ambaton, suna kawai bai isa ya zama yabo ba. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ba inda yake a ambace shi da ainihin sunansa shi kadai. So da haka kai kuma ba za ka zo ka haɗa wani abu ya zama zikirin Allah ba, domin lafuza ne da ake bauta Allah da su, kuma Allah ta halaya fitilan su, sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada ko kuma ya zo da shi kamar yadda Allah ta'ala ya tsara. Abu na farko afdalu zikir, zikirin da ya fi kowanne shine kalmar shahada, ita ce la ilaha illallah. Wannan kalma ita ce ake shiga musulunci da ita, ba wanda zai shiga musulunci sai ya faɗi la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To da kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar da ake shiga musulunci da ita, kuma ita ce mabu'in aljanna, ita ce miftahul janna. Ba yanda za a yi ka shiga aljanna sai ka zama musulmi, kuma babu yanda za a yi ka zama musulmi sai kana da kalmar la ilaha illallah. Kisa manzo sama ya ce la tadkhulul jannata illa nafsun muslima, ba mai shiga aljanna sai rai wanda yake musulmi. Wanda yake musulmi ko shine mai faɗin la ilaha illallah, ma'anar la ilaha illallah kuma shine la ma'budu bihaqqin illallah, ba abun bautawa da gaskiya sai Allah. Ma'ana ka yadda duk wani abun da ake bauta ba Allah ba shirme ne, bautan Allah ta hada shi kadai ba tare da an masa abokin tarayya ba shine bauta. Duk wanda ya bauta Allah da tare da wani, to wannan shi ka yake Allah ta'ala da zai karba ba, wannan shine ma'anan la ilaha illallah. Ubangiji ta'ala ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Allah ta'ala shine gaskiya, shine abun bauta da gaskiya, shine abun bauta da cancanta. Duk waɗanda suke bauta wani abu ba Allah ba, to suna bauta masa da ƙarna ne. Allah shine maɗaukaki kuma shine mai girma. Wannan kalman wanda ta zama mabu'i na aljanna, mabu'i na shiga addinin musulunci, babu wani zikirin da ya wuce wannan kalman. Ko dai ka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah ita kadai, ko ka tsara da wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir, wato la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa ala kulli shay'in qadir. Wannan idan mutum ya ambaci Allah da dukkanin wa'innan sigogin, ya ambace su da sigogin da suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sautari a gini, sautari a gininsa, za a ba shi lada kamar ya'yanta bayi goma. Bayan kowane bawa ɗaya idan ka ƴanta shi, to ka ƴanta jikinka gaba ɗaya daga wutar jahannama. Manzon Allah ya ce idan ka ƴanta hannun bawa sai Allah ya ƴanta hannunka daga wutar jahannama. Ka ƴanta kanka, an ƴanta kanka, ƙirjinka ƙirjinsa, kafanka kowace gaba da ka ƴanta a jikinka a jikin bawan nan, to za ka hana ka kuma ka shiga wutar jahannama. Kaga in ka ƴanta bawa ka ƴanta kanka daga wutar jahannama. Sai aka ce idan mutum ya ce la ilaha illallah wa ta la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ba wanda ke haddasi a nan ba. Idan kai sau ɗari za a baka lada kamar ka ƴanta bayi goma, wato kamar ka ƴanta kanka daga shiga wutar jahannama sau goma ka nisanta kanka daga shiga wutar jahannama. Sannan kuma za a rubuta maka lada ɗari, za a yafe maka zunubanka ɗari, sannan zai za ta zame maka kariya a wannan ranar daga sharrin shaitan. Kamar ka ƴanta bayi goma, a shafe maka laifin kanka ɗari, a rubuta maka lada ɗari, sannan a kare ka daga shaitan a wannan yinin, shaitan bai samu galba a kanka ba. Wannan hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito. Ko manzo Allah sama ya ce babu wanda zai zo da wani aiki mai falala kamar naka nan sai wanda ya irin naka ko ya ƙara. Ba wanda zai iso ka lada da falala a wannan ranar sai wanda ya yi sau ɗari ko kuma ya wuce sau ɗari. Amma matuƙar ka yi wannan to ka samu falala a wannan yinin, wanda yana da wuya mutum ya samu wannan falalan sai wanda ya irin abin da kai. Shi ya sa sai manzo Allah ya faɗa wani hadisin yana cewa wa khairu du'a'i du'a'u arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa. Mafi alkhairin abun da na faɗa ni da annabawan da suka zo kafina na fikiri shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kenan babu wani wato ainihin annabi da ya zo da wani zikiri sama da wannan zikirin. Duk annabawa da shi suka zo, idan mutum ya lizinci wannan sai ya lizinci wato ainihin babban zikiri. Idan muka ɗauki la ilaha illallah wato ainihin shi kaɗai ba tare da an ƙari san ba, shi ma yana da falala. Domin annabi Musa alayhi salatu wassalam ya nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato ya bashi wani zikiri wanda zai keɓanta da shi. Sai ce masa, ka je kai ta cewa la ilaha illallah. Sai ta, ya Ubangiji, dukkan bayinka suna faɗan wannan, ka uridu shay'an takhussuni bihi, ina son wani abu da zaka keɓanta ni da shi. Sai ce masa, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna wal ardina as-sab'a wa amirahunna kanat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihi la ilaha illallah. Musa da ace sammai guda bakwai da masu raya su kai da ke ciki, da kaskai guda bakwai da masu raya su halittun da ke ciki, za su kasance a wani bangare na sikeli guda ɗaya, la ilaha illallah kuma za ta wani bangare na sikeli, da la ilaha illallah za ta rinjaye su, la ilaha illallah za ta rinjaye su. Yasa hadisul bi'aqa, mutumin da ya je da fayil 99 na sabon Allah, aka zo aka jibce masa a gabansa kowane fayil iya ganin idonsa, aka ce me za ka ce, hankalinsa ya tashi, za a auna ayyukanka, kana da wani aikin lada da za a auna da shi? Sai ce ba da aikin lada, ya manta da la ilaha illallah. Aka ce a kana da shi, aka dauko fayil kwaya ɗaya na la ilaha illallah, aka dora wancan fayil 99 a kan bangare na sikelin, aka dora wannan la ilaha illallah a bangare na sikelin, sai ga shi la ilaha illallah ta rinjayi dukkanin waɗannan fayil guda 99 na zunubai, saboda muhimmancinta da nauyin da take a cikin wato ainihin wato al-lisani. Saboda haka wannan zikirin kada mutum ya yi wato ainihin wasa da shi, shine zikirin da ya fi kowanne. Sannan akwai subhanallahi wa bihamdihi, ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, ko kuma subhanallah yadda ka ammata, ko ka ce subhanallahi kawai, subhanallahi, subhanallahi. Ya zo a hadisi da cikin haka ake faɗa idan an yi sallah subhanallahi 33, sai ka ce alhamdulillahi 33, ka ce Allahu akbar 33, jikon da rai sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah ta sama ce duk wanda ya haka za a yafe masa zunubansa ko da sun kai misalin kumfan kogi, za a yafe masa zunubansa. Wannan kawai in kai a bayan sallah. Haka ne manzon Allah ya ce da za a karanta la'iya bunnan ayatul kursiyu bayan sallah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, zuwa ƙarshe ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa. Wannan shi ma yana daga cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, domin ayoyin alqur'ani ne. To wannan tasbihi yana da fa'idoji da yawa. Fa'ida na farko, yana kankare maka zunubanka. Manzon Allah ya ce duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau 100 a yini, za a yafe masa zunubansa ko da sun kai misalin kukan kogi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, to 100 nan ko minti 5 bare da kai kawa, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. In kana tafiya za ka iya yi, in kana zaune za ka iya yi, ko kana kwance za ka iya yi, ko kana wasu ayyuka za ka iya yi, za ka iya yi ko da kina ayyukan gidanki. Saboda haka subhanallahi wa bihamdihi tana kankare wato ainihin zunubai. Sannan kuma tana sa a dasa mutum bishiyan dibino a aljanna, kenan tana zama sababi na shiga aljanna. Domin idan an dasa maka bishiyan dibino a aljanna, kenan za ka je ka tsinta ka ci. Aljanna kuma an shiga ba a fita ai. Wuta ne in an shiga, in kana da imani za ka fita, saboda azaba ce. Aljanna in an shiga za a dawwama. Manzon Allah ya ce man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisa lahu nakhlatun fi janna. Duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗaya, za a dasa masa wato ainihin dibino a aljanna, kuma sai ya je ya ci wannan dibino. Sai ce in kai ci. Saboda haka wannan ba karamar wato ainihin abin nan falala ce ba ne. Hadisin Tirmidhi hadisi ne kuma wanda yake wato ainihin ingantacce. Sannan kuma tasbihin nan subhanallahi wa bihamdihi yana nauya ya mizani, yana sa rana a kiyama idan an zo auna ayyukan mutum, kyawun ayyukan su ne da ya yi munanan, saboda akwai tasbihi a ciki da yawa, akwai tasbihi a ciki da yawa, tasbihi nauyi yake yi. Kamar yadda manzon Allah ya ce kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalmomi guda biyu suna da sauki wajen faɗa a harshe, sannan kuma suna da nauyi a mizani in an sa su a sikeli ranar kiyama, cewa ayyukan da su yi nauyi. Sannan Allah ta'ala yana son su sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kuke dinga faɗan wannan, to insha Allahu in yaje lahira zai gama maki, zai ga yanda sikelinsa na kyawun ayyuka da su yi nauyi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan tasbihi subhanallah yana yayi wa mutum duk cikin da ya same shi, duk damuwan da ka shiga kaje ka kama tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah. Allah ta'ala zai kawo maka dauki ya yayi maka wannan damuwan. Ubangiji ta'ala ya ce walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sadiqin. Ubangiji ta'ala yake cewa manzala sama mun sani kana cikin damuwa da tashin hankali saboda cutar da kai da kafirai suke yi, to kaje kai ta tasbihi kana sallah, kai ta tasbihi kana sallah, kai sallah ki sallah ki sallame ki nafila da daddare, ki kama subhanallah subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Idan mutum ya dinga to wannan Allah ta'ala zai yaye masa wato ainihin damuwan da ke damunsa. Duk ambaton Allah gaba ɗayan sai ya yaye damuwa musamman subhanallah subhanallahi ko subhanallahi wa bihamdihi, musamman karatun alqur'ani. Idan mutum ya shiga matsala ya koma zuwa ga zikirin Allah da karanta alqur'ani, to zai ga abun mamaki. Da ake mutum zai shiga damuwa ya dinga tashi da daddare, yana nafila, yana zikirin Allah, yana tasbihi, yana karatun alqur'ani, to zuwa ni dan lokaci zai ga abun mamaki. Sai Allah ta'ala ya yaye masa, ya sa masa nitsuwa kuma a zuciyarsa. Idan ba zai iya kiyamul layli ba, da zai dauki afkaru sabah wal masa, da safi bayan asuba, kuma zai iya wa'innan zikirin da ake yin gaba ɗaya ba. Bayan sallan asuba ya yi ta tasbihi, ya yi ta istighfari, ya yi ta karatun alqur'ani, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye masa damuwansa, ya ci gaba da iya gani. Sai Allah ta'ala ya kawo masa dauki kamar yanda ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi hakan kuma Ubangiji ta'ala ya yaye masa duk wata damuwansa sun je galba akan abokanin gabansa. Idza kunta fi hammin wa ghammin wa kabatin faqra kitaballahi tanju min al-hamm. Idan kana cikin damuwa da bacin rai da kunci, karanta littafin Allah sai ka fita daga wannan kunci. Kuna ko mujarrab ne an jarraba shi, ko yanzu ka shiga tashin hankali, dauki Qur'ani ka zabura ka tafi ɗakin ka ko masallaci ka je kai karatu, sai ka ji kirjinka ya zama wani iri, sai ka ji ya yaye, ka ji wani sanyi ya shiga kirjinka. Haka ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Galibi abin da ke wahalar da mutane a rayuwa, in sun shiga kunci suna mantawa da Allah ne, sai su je suna neman wani ne zai yaye musu wannan abun. Dan adam ko ajizi ne, ba zai iya ba. Amma idan ka koma zuwa ga Ubangiji ta'ala, sai Allah ya fore maka, kuma ko ta hannun wani ne, sai kaga Allah ya fore maka wani ya zo yi maka wannan abun, ko kuma ka samu mafita kai da kanka kai wannan abun, saboda ka maida lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda idan mutum ya riƙe tasbihi da ambaton Allah ta'ala da karatu alqur'ani, zai samu sauƙi a zuciyarsa na abubuwa da yawa, kuma al'amuransa za su tafi a cikin saiti. Sannan daga cikin lafuza na ambaton Allah akwai la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah, ma'anar subhanallahi shine tsarkiya tabbatar ma Ubangiji. Wato Allah baya siffantuwa da wata siffa ta tsawaya, duk siffofinsa na kamala ne, siffofinsa cikakku ne. Ba za a ce makaho ba ne, ba za a ce kuturu ba ne, ba za a ce yana rashin lafiya ba, ba za a ce fakiri ba ne ko miskini ba ne. Duk wani abu na tawaya ba a danganta Allah da shi, shine ma'anar subhanallah. Ka kore wa Allah dukkan wani aibi gaba ɗaya. In ka ƙara da wa bihamdihi, ka ce dukkan siffofi na yabo Allah ta'ala ya siffantu da su. In ka ce subhanallahi alazim, sarki ya tabbatar ma Allah mai girma ba ya siffantuwa da siffofi na nakasa ko na aibi. Siffofinsa siffofi na daraja na kamala. Wannan yabo ne kake wa Ubangiji ta'ala, ya sa idan kana yi Allah ta'ala sai kara sonka, kuma ya jibinci al'amuranka ya yi maka damuwoyinka. So sai la haula wa la quwwata illa billah, ita ma kalma ne na zikiri, kalma ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anar la haula wa la quwwata illa billah, babu dabara wajen kaucewa sabon Allah koyin wani abu ko kaucewa wata masifa wala kuwata babu karfi wajen yin ibada ko wajen jawo arziki ko jawo wani abu da zai amfane ka illa billahi sai da taimakon Allah illa billah ai illa bi aunillah sai da taimakon Allah ma'anar sa idan kana fadar la haula wala quwwata illa billah ka san ma'ananta ma'anar sa duk lamarin ka kamerwa ubangiji ne baka isa ka kaucewa abin da baka so ba don wata dabaran ka ko wayon ka sai in Allah ya taimake ka baka isa kai wani abu saboda karfin ka ko iyawarka don wani abin da zai amfane ka ba ko na addini ko na rayuwa dole sai in Allah ya taimake ka shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah daga cikin fa'idodinta Allah sun ya ce dausa abin nan tsakani daga cikin tsakoki wato aljanna ala atluka ala khamsin min kunuzil janna kullu hawla wala quwwata illa billah sai bazan nuna maka tsaka daga cikin tsakokin aljanna ba fito fito to ka ce la ilaha illallah me ma'ana wannan ba ka ce la hawla wala quwwata illa billah me ma'ana wannan magana yanzu idan an ce mutum yana da fito a gidansa me yake yake ciki kayan abinci taliya makaroni mai shinkafa doya dankali abubuwa na abinci shi ne fito kenan sai aka ce idan ka ce la haula wala quwwata illa billah za a baka fito a aljanna za a baka fito a aljanna ma'anar fito shi ne kayan jin daɗi irin na aljanna za ka same su a wato ainihin aljanna la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah kana fadanta ana ainihin gina maka fito da kayan abinci a cikin aljanna a sai wannan kalmar ba karamin wasu ainihin fa'ida ne da abin nan fa'ida ne da ita ba sannan kuma la haula wala quwwata illa billah tana fitar da mutum daga duk wani kunci da yake ciki idan mutum ya shiga damuwa sai ya dinga la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ma'anansa ya ubangiji bani da wata dabara da zan iya kaucewa wannan ba da wani karfi da zan iya yayewa kaina wannan masifan sai dai da taimakonka idan mutum yana yi sai Allah ta'ala sai ya taimake shi wani ya kawo kukansa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kafirai sun kama ɗana irin kafirai su kama mutum a matsayin abin nan sun kama firzinan yaƙi hankalinsa ya tashi ya rasa yadda zai yi sun je sun riƙe masa abokanin gaba wanda za su iya kashe shi za su iya mai da shi bawa sun kama ɗansa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka dinga la haula wala quwwata illa billah ya je yana ta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kenan kawai sai wata ran sai ya dawo ya ce su la ai ɗana ya dawo har da ganima yana tare da su ba su ankara ba ya kuce su ya ɗebo dukiya ya gudo ya zame ya dawo sai gashi ya dawo musu da arziki la haula wala quwwata illa billah ita ne sai wannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana la haula wala quwwata illa billah kariya ne daga dukkan wata masifa yace dukkan wanda ya fito daga gidansa in ci fita sai yace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara ga Allah la haula wala quwwata illa billah ba ni da dabara ba ni da karfi sai da taimakon Allah shikenan sai a gaya masa sai a ce masa mala'iku sai su ce masa hudita wa kufita wa wukita hudita wa kufita wa wukita hudita Allah ya shirya da kai kakan ka gama mutumin kirki bawan Allah shiryayye wa kufita kuma za a kare ka daga dukkan wani sharri za a kare ka daga dukkan wani sharri wukita za a kare ka daga dukkan wani sharri ko musiba kana faɗan wannan sau ɗaya bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sai a gaya maka wannan sai ka ji shaidan yana gaya wa ƴan uwansa shaitanu yana ce musu kaifa anta birajulin hutiya wa kufiya wa hutiya to yanzu da Allah ya kaiya da mutumin da Allah ta'ala ya shiryar da shi ya tsare shi kuma ya kare shi ka isa ka je ka tsare da shi to da aka zoje su juya su baka wuri to da aka la haula wala quwwata illa billah ta zame maka kariya daga dukkan wata masifa ko ta shaidan ko wani abu daban to wannan zikirin shi ma yana da kyau mutum ya rike shi ya dinga yin sa la haula wala quwwata illa billah misali na ƙarshe hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'anan hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana wato shi zai kare mu daga dukkan wata masifa shi zai yi mana dukkan abin da muke bukata mu mun dogara da shi wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro wannan kalman hasbunallahu wa ni'mal wakil kariya ne daga dukkan wani abu da mutum yake tsoro kowane iri ne duk abin da ya tinkare ka na abin tsoro ko ta masifa to baka da zikirin da ya wuce wannan baka da kariyan da ya wuce wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil idan ku ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil kai kadai ne ya Allah ka isan mini kai ne mai jimintan al'amura na kai ne mai kare ni na dogara da kai wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaro wannan lafazin ya zo a hadisi inda manzo sai yake cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanu min kulli khawf hasbiyallahu wa ni'mal wakil wato abi dukkan wato ainihin abun tsoro duk wani abun tsoro in ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil to Allah ta'ala zai kare ka to akwai kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil idan ka yaka kuma ka hada da wasu kenan kila da kai da yan uwanka ne kake yi wa addu'a ko kai da ƴaƴanki ne ko kai da mijinki ko kai da iyalinka ko da iyayenka ko da jama'ar ka kake son Allah ya kare ku daga wannan musiban to sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil in ma kai ka ce ne zaka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil idan ka yaka Allah ta'ala sai kare ka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yakin hamrawul asad sabon nan ya dawo daga yakin uhud a lokacin an ji jiki amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce su tafi yakin hamrawul asad shine gazo ta badar as-sughra a yanda suke da rauni duk da an kashe mutum 70 a cikin su sun yi shahada ga masu raunin amma sai aka ce a tafi kafin nan sun jiyo domin sun yi nadama me yasa ba su biyo sahabbai har Madina suka komo shi ba saboda haka ku bi su ku je ku tare su a hanya haka aka tafi da rauni da komai haka aka kama hanya to amma da aka zo wani wuri da ake cewa hamra'ul asad shikenan sai wani mutum sai ya zo ya ce na za ku je suka ce za mu tafi mu tare mutanen makka ne sai suka yi ce musu to mutanen makka sun fi karfinku domin sun hada wata runduna ta yaƙi wanda ba za ku iya da su ba gara ku koma kawai ku ji tsoronsu ma wannan abun sai ya ƙara sabon imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ta'ala sai ya kare su daga wannan su ko kafirin da aka tura wani ya je tsorita su ya ce musu muhammadu ya shirya rundunan da ba za ku iya da shi ba ya fi karfinsu ku ji tsoro Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu saboda ba su da hasbunallahu wa ni'mal wakil suka kama kudu suka koma Madina suka koma Makka su ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsira daga sharrin kafiran suka je suka ciko su kayayyakin su da suka bari suka yi kasuwanci suka ci riba sannan suka samu lada shine ubangiji ta Allah ya ce allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa inda wato ainihin mutane suka ce musu sune sahabbai wanda wasu mutane daban wani kafir ya zo ya ce musu kar ku ji tsoron waɗannan kafirin ba za ku iya da su ba hakan ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mun dogara ga Allah Allah shine mai yi mana mu ba tafaran mu bane ba wayon mu bane ma dalla da abun dogaro wani ta lafi fan qalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsahum su'um wa tabu ridwanillah ridwanallah to da haka sai suka juya da ni'ima daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma falala wato shi ne da riban da suka ci na ganiman da suka samu na kasuwancin da suka ci riba da kuma lada da Ubangiji ta'ala ya basu kuma babu wani kurzani a tare da su ko kurzani ba su samu ba sannan kuma sun dawo da wannan wato ainihin falala din to da haka suka ji yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka fito yaƙi kuma Allah ta'ala ya kare ya isar musu da wannan yaƙi me ma'anar wannan kenan sun faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya musu yaƙi wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira qatafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya maida su da cikin su Allah ya musu yaƙin Allah bi karfi ne kuma mabuwayi ne to kinan duk wani abun da ya tinkare ka na tsoho wani yake son ya ga bayan ka ko ya halaka ka in ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah sai karba maka fadan Ubangiji ta'ala sai karɓa maka fadan ko ƴan kuci ne ko ƴan kinnafin ne ko ƴan ta'adda ne ko abokanin gaba ne ko wani irin masifa ko daga sama za ka faɗo hasbunallahu wa ni'mal wakil ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su irin wayannan zikirorin su ne kamata mu lizince su, misalai na kawo ba su lokaci. Idan mun lizince su muna yin su, za mu samu lada a wajen Ubangiji ta'ala, da kusanci zuwa ga Allah ta'ala, da kuma kariya a rayuwarmu, da kuma nasara a cikin dukkan abin da muka sa a gaba. Ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah. Allah ya shirye mu da shiryansa. Allah ya kara fahimta da mu addini. Wannan aure Allah ya masa albarka, ya ba da zaman lafiya, ya ba da zuriya ta gari. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.